Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. A sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labarai.
To Baballe, kafafin yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwar a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Kasar Koriya ta Arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cimma nahiya na ICBM, lamarin da ke zama barazana ga Amurka da kawayenta, wanda a cewar masana zai yi matukar wahala a lalata makamai masu linzami na Pinyon din kafin su cimma inda suka auna. Kana ministan ma'adinai na kasar Burkina Faso ya musanta zargin shugaban Ghana cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayarta na kasar Russia da ba su izinin hakan ma'adinai a kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa bayan da gwamnan babban bankin Najeriya ya sake kin amsa gayyatar majalisar wakilai, kwararru a fannin siyasa na cewa
bayanai da yawa suna fitowa wanda suke nuna cewa akwai badakala da yawa wacce yake kai, wacce kuma ake ta bincike a kai, ba zai iya sanin bayani da ake da shi a kansa ba, saboda haka zai ji tsoron wannan gamuwa.
Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan kuma za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a harkokin kotu da shari'a a Najeriya na ci gaba da bayyana alfanu da ƙalubalen sabuwar hanyar gudanar da shari'u ta intanet a ƙasar.
Rashin yanayi mai kyau idan aka jona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya ɗaukewa, sai an ɗan dakata kuma ya sake dawowa. To irin rashin kayan aiki da yake a dabar kotunan mu na Najeriya ƙalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan shari'un.
Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruku Sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kafafen yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punchbowl News mai yaɗa labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Russia ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu. Dukkan kafafen yaɗa labaran dai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a saka yata. Ana sa ran shugaban na Ukraine zai gana da shugaba Joe Biden, kana zai yi jawabi ga majalisun dokokin kasar a wata zama ta bai daya. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa wa 'yan majalisa cewa akwai wata zama da majalisun guda biyu za su yi tare da yammacin yau Laraba. A wannan mako ne dai 'yan majalisan Amurka ke shirin kada kuri'a a kan kasafin taimakon kuɗi na tallafin gaggawa na dala biliyan 45 ga ƙasar Ukraine. Koriya ta Arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cimma nahiya na ICBM, lamarin da ke zama barazana ga Amurka da kawayenta, wanda a cewar masana zai yi matukar wahala a lalata makami mai linzami na Pinyon din kafin ya cimma inda ya auna. A hali da ake ciki, Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Talata cewa tana shirin kaddamar da gwajin makamin ballistic mai cimma nahiyoyin kamar yadda za ta harba da gaske, ba kamar yadda ta saba gwajin makamai a baya da ba shi da barazana sosai. Koriya ta Arewa ta yi nasarar kaddamar da makamin Hwasong 17 ICBM a cikin watan Nuwamba, a cewar kafar labarai ta kasar KCNA. ICBM kamar kowane makamin ballistic an harba shi ne zuwa sararin sama kafin ya fado a cikin ruwa da ke tsakanin Koriya ta Arewa da Japan, da take shan suka kan cewa ba zai iya tabbatar da karfin makamin ICB da zuwa sama kadai ba. Kanwar Kim Jong-un, shugaban Koriya ta Arewa da ake kiranta Kim Yong-jung, mai fada a ji ta ce dole ne a harba makamin ta wannan bangare don a tabbatarwa da Amurka cewa za iya auna ta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan ma'adinai na kasar Burkina Faso ya musanta zargin shugaban Ghana cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayarta da ta dauko daga kasar Rasha da ba su izinin hakan ma'adinai a kasar. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagner ta ƙasar Rasha su taimaka mata a yakinta da suke yi da ‘yan ƙungiyoyi ‘yan ta’addan jihadi. Ina ganin an ba su ma’adinai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan su aikin da za su yi. Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Gwamnatin Burkina Faso bata tabbatar ko musanta zargin cewa ta kulla yarjejeniya da kungiyar Wagner, amma dai ta gayyaci jakadar Ghana zuwa wata ganawa a ranar Juma'a domin ya yi bayani akan jawabin shugaban na Ghana.
An juma kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya. A karo na biyu jiya Talata 20 ga watan Disamba ne gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya sake kin amsa gayyatar majalisar wakilai a bisa hujjar cewa bai dawo daga kasar waje ba, amma masana harkokin kuɗi da ƙwararru a fannin siyasa na ganin cewa a yi masa uzuri saboda akwai abin da ke tsorata shi. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Tun a ranar 15 ga wannan wata ne majalisa ta aike wa Emefiele da gayyata domin ya ƙara yi masa bayani akan manufar bankin kan sauyin fasalin kuɗin ƙasar, ciki har da takaita yawan kuɗaɗe da mutum zai iya cirewa asusun bankuna. Amma zaman bai yiwu ba saboda an aike wa majalisar wasiƙa cewa Emefiele baya ƙasar. Haka a zaman na jiya Talata ma wasiƙa ce mai ɗauke da sa hannun mataimakin gwamnan babban bankin ƙasar Edward Adamu da ke cewa Emefiele bai dawo ƙasar ba har yanzu. Wannan ya a masanin harkokin diflomasiya da zamantakewan ɗan Adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yin nazari cewa
na farko dai abubuwan da ya ɗebo na yin wannan jararraki da aka ce za a yi wa kuɗaɗen ƙasa da kuma sa iyaka dole ya haɗa shi gaddama da 'yan siyasa, kuma yana ganin majalisa gidan 'yan siyasa ce, so yana tsoron irin tambayoyin da zai iya fuskanta a wannan wurin. Na biyu, bayanai da yawa suna fitowa wanda suke nuna cewa akwai badakala da yawa wacce yake kai wacce kuma ake ta bincike a kai ba zai iya sanin bayani da ake da shi a kansa ba, saboda haka zai ji tsoron wannan gamuwa.
Shi kuwa ƙwararre a fannin tattalin arziki Ahmed Ilyasu Saddaunan Misau yana ganin ya kamata majalisa ta ciza ta hura tunda an ba da hujjar rashin zuwan Emefiele.
Na farko ya an ba da hujja cewa ya tafi Amerika tare da shugaban ƙasa, in har haka ne ya zo ya haɗu da ranar da ake so a ganshi ba a ganshi ba ana iya mishi uzuri. Kamar yadda kika faɗa, akwai cece kuce ko kuma takaddama tsakanin majalisar tarayya da shi gwamnan babban bankin Najeriya akan abin da ya faru na ƙayyade kuɗaɗe da ya kamata a kowane ɗan ƙasa ya cire a sati ko a wata. To su a ganin majalisa da ya kamata a ce an tattauna da su saboda dokan zaɓe da suka sa hannu a kai ya ba su dama su cire kuɗaɗen da ya fi wannan.
‘Yan majalisa mai wakiltar birnin Kudu da Buji a jihar Jigawa Magaji Da'u Aliyu, wanda shi ne ya kawo ƙudurin gayyatar Emefiele a gaban majalisar, ya yi duba da abin da doka ta tanada.
Dokar cewa ta yi duk ran da za a yi wani abu da ya shafi al'ummar Najeriya a tattauna kuma shi da mu an ce ya zo akalla so biyu akalla a shekara, mafi karanci mafi yawa shine so shida, bai taba zuwa ba. So kin ga wannan abu ba tattauna da 'yan majalisa ba, kuma mu ne wakilai.
Majalisar ta sake ba Emefiele dama ya bayyana a gabanta a gobe Alhamis. Abin jira a gani shine ko hakan zai yiwu ko majalisa za ta yi masa uzuri. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labarin duniya kashi na biyu.
A yayin da mabiya addinin Kirista ke ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan Kirismeti da sabuwar shekara, wata mata musulma Hajjiya Ramatu Tijjani ta raba wa kiristoci marayu da mata da mazajin suka rasu kayan abinci da atamfofi da nufin nuna musu zaman tare. Jihar Kaduna dai na cikin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da ke da mabiya addinai daban-daban waɗanda ke zama wuri ɗaya. Shi yasa a duk lokaci wani sha'ani ya tashi akan samu mabiya addini daban-daban wuri guda saboda zaman tare. Hajiya Adamu ta Tijjani na cikin matan musulmi da ke tallafawa kristoci idan lokacin bukin Kirsimeti da sabon shekara sun zo, kuma ta ce tsadar kayan abinci da shi ne ya sa ta saya buhunan shinkafa don tallafawa kristoci a Kaduna. Ga dai jawabinta a rahoton Isa Lawal Ikara.
Na raba ma mata kristoci shinkafa da antanfofi domin su ma su yi Christmas cikin kwanciyar hankali da lumana. Na raba kusan guda 50 ma matan gaurayen nan domin ba su da wanda ke taimaka musu. Na shekara din nan da na yi na ga cewa to mutane suna cikin kunci ba kudi ba to wayannan gaurayen da ba su da mazawa zai taimaka musu, sai na ce to gaskiya kamata wannan shekaran in ba su mamaki su yi sabon shiga su ci abinci da iyaye da iyalinsu da yaransu domin su ma su yi sallah cikin kwanciyar lafiya. Muna musu fatan Christmas lafiya da kuma mu shiga sabon shekara lafiya. Allah kuma ya nuna mana na badi badada.
Babban malamin cocin da Hajiya Rahmat Tijjani ta raba wannan tallafi Pastor Yohana Buru ya ce irin wannan taimako na nuna jin kai ne da tausayi, kuma zai taimaka wajen ganin an hada kawunan al'ummar musulmi da Krista a Nigeria baki daya.
Ai in ana magana ya na gan kyautan banda irin yadda zan kimanta wannan kyautan a daidai wannan lokaci da kusan kona cikin halin kunci, ba ma kawai Krista ba da musulmai suna cikin wannan halin, kuma a karshen shekara sai wata nan matan nan ta sake doki makudin kudi ta kashe domin gumraye da marayu domin su yi bukon Christmas.
Rahoton Isa Lawal Ikra kenan. A jiya Talata ne Amurka ta yi tayin aika allurar rigakafi zuwa kasar China don dakile yaduwar cutar COVID-19, tana mai cewa dakile barkewar cutar na da amfani ga duniya. Tana yiwuwa China ta ƙi karɓan wannan tayi daga Amurka, abokiyar hamayyarta ta yau da kullum, bayan da Beijing ta saka jari sosai akan diplomasiyar COVID-19 wanda ya hada da jigilar allurar rigakafinta da cikin gida zuwa sassa na duniya. Kakakin harkokin wajen Amurka Ned Prince ya shaida wa manema labarai cewa yana da muhimmanci dukkan kasashe su mayar da hankali wajen yi wa mutane allura na rigakafi da kuma samar da gwajin magani cikin sauki. Prince ya ce Amurka ita ce kasar da tafi ba da gudunmuwar allurar COVID-19 a duniya. Mun shirya don mu ci gaba da tallafawa mutane a fadin duniya, ciki har da kasar ta China, da irin wannan da sauran tallafi na kiwon lafiya masu alaka da COVID-19.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da wasu daga cikin alkalan kotunan tarayya a Najeriya ke ci gaba da zaman kotu da ma yanke hukunci ta hanyar amfani da kafar sadarwa ta zamani wato internet, masu ruwa da zakiya harkokin kotu da shari'a a kasar na bayyana alfanu da kalubalen wannan sabuwar hanyar gudanar da shari'u a Najeriya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kuri ya aiko mana da rahoto game da wannan al'amari.
Da wayoyin mai kara da wanda ake tuhuma kenan suke fafatawa yayin zaman shari'a a guda daga cikin kotunan tarayya da ke gudanar da zamanta ta hanyar internet da ake wa lakabi da virtual sitting a turance. Kin a shekara ta 2020 ne masu ruwa da tsaki a bangaren shari'a na Najeriya suka fara tafka muhawara akan ko za a rungume wannan siga domin gudanar da zaman kotuna a kasar bayan da annobar corona ta tsayar da al'amuran duniya cik wuri guda. Farfesa Mamallau Yusufari mai lambar aikin lauya ta SAN malami ne a jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci kan abubuwan da suka haifar da tarnaki kafin wannan sabuwar siga ta samu amincewar masu ruwa da tsaki.
Akwai matsala da aka samu ta doka, lokacin da za a yi shari'a ana buƙatar a yi wato a bainar jama'a, to wannan ita ce ayar tambaya da aka dinga kai ruwa rana a kai a lokacin. Har ma dai na san an yi yunkuri na gyaran kundin tsarin mulki domin a bada damar a yin wannan shari'a ta yanar gizo-gizo. To alayi halin da ita hukuma ta NJC ta bada ka'idoji a Najeriya kotuna sun sahale ayi wannan zaman, sai dai kawai dan matsaloli da ake samu, rashin yanayi mai kyau idan aka jona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya daukewa sai an dan dakata kuma ya sake dawowa. To irin rashin kayan aiki da yake a dabar kotunanmu na Najeriya kalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan sharugun.
Sai dai duk da haka wannan sabuwar hanyar zaman kotuna a Najeriya ta kawo sauki, a cewar Farfesa Nasir Adamu Aliyu, shi ma mai lambar SAN ta aikin lauya.
Ya ba da damar alkali ko da yana wani guri ba zai daga kes ba. Kuma kamar Federal High Court sun kama bin sosai kuma ba wata matsala ana yinsa. Record ɗinku document gaba ɗaya takarda kome an saka shi a cikin na'ura mai kwakwalwa. Kana magana kes alkali zai buɗa ya ga abinsa. To kaga wannan ya sa ya zama alheri. Bidiyon nan ba abin da ba ta nuna. Kiriki ya ga alkalin gashi kana gansa yana ganinka. Ita kyamara za ta koma kanka. So kaga alkali iya ganinka kake magana. Idan ɗaya lauyin ne yake magana za ta koma kansa. Wataƙila bambancin shine idan ana gaba da gaba ne a kowane abu da take za a yi ko da komai alkali zai gani. Muhimmin abin shine in ba shaida ba, in kana case a kotu dama shari'a ta yarda lawyer yayi wa lawyer rada, ma'ana ya tashi da shi wani abu.
Baya ga tafka muhawara da lauyoyi kan yi a yayin zaman kotu ta internet, alkalai na karantowa da kuma yanke hukunci kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shari'a.
Originating sabus is supported by an affidavit of 18 paragraphs to which 26 exhibits were attached.
Daya daga cikin alkalan kotunan tarayya a Najeriya kenan gabanin sanar da hukuncin kotunsa bayan sauraron wata kara ta kafar sadarwar internet, wato virtual sitting a turanci. Kenya da Afirka ta Kudu da Botswana na cikin kasashen nahiyar Afirka da suka yi nisa wajen amfani da wannan kafa wajen gudanar da zaman kotuna a kasashensu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka faru da kuma muka kawo muku a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana ta 2022. Jama'a assalamu alaikum. Idan muka waiwaya a shirinmu na farkon watan Afrilu, mun kawo muku bayanin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta sami sababbin zababbin shugabanni tare da tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu a zaman sabon zababben shugabanta, bayan tare da tana fama da dambarwar shugabanci na rikon kwarya.
Ni sunana Abdullahi Adamu, na samu tarbiyya irin dukkan iyaye da ke suke ba ƴaƴansu, kuma Allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan na kawo buwa iri-iri na rayuwa. Ko yau na bar duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya Najeriya ya ga cewa duwanda suke kaiwa ke koma wannan matsayi wanda bishan canta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shi ne Abdullahi Adamu, to ni wallahi amini komai. Ko yau na bar duniya godewa Allah, kuma na yi abin da baya za su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya yi abu kaza na da yake ya kuma samu karfa wannan mu.
A daidai lokacin ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa NNPP wata daya bayan kaddamar da wata kungiya da suka kira ta masu kishi da fafutukar ceto Najeriya.
Kaman da gani a halin dama na chairman ne na party ta kona garin Kwankwaso, mazabar Kwankwaso, wanda yau shi ne mun register a cikin wannan jam'iyya ta NNPP. NNPP wannan NN din shi ne New Nigeria, sabuwar Najeriya, wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani dan kishin kasa, duk wani mai son cigaban al'umma zai so wannan suna domin ya dace da abin da muka yi ta yi shekara da shekaru na kawo canji. Yau wannan rana muna godiya ga Allah, tarihi ne ni a guna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa, masoya, kai har ma wanda suke yin hasada ko kiyayya. Na tabbata wannan rana ce wacce za su dade suna tunaninta saboda muhimmancinta. Wanda suke son a gyara tsaro, wanda suke son tattalin arzikin ƙasa ya inganta, mutanen da suke so a kawo canji na alheri, ƴaƴan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada akan ƴaƴan kowa da kowa da suke wannan ƙasar nan. Wannan tafiya tamu mu ne kadai a yanzu nake zato, wanda Allah ya ba damar mu daga jama'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye Najeriya gabaki.
A farkon watan na Afrilu kuma shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki bayan lashe zaben shugaban kasar na shekara ta 2021 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya. Yan kasar kuma sun bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayin shugaban a cikin shekara ɗaya ta mulkinsa, farawa da ɗan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya a birnin Kwanni ɗan baban mamance ne.
To Allah ya taimake mu, abinda a gurin shi shiga makaranta ta yi kyau, abinda a gurin shi shiga an samu magani ga asibitoci, abinda a gurin shi shiga an samu wansha, abinda a gurin shi shiga hanyoyi, abinda a gurin shi shiga Allah ya kama an tsara ƙasar ta. Duk waɗanga abu da ni zana babu ɗai wanda ba zumu ba bisa gare yake ba. Ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya shama duniya kai ba Niger ɗaya ba. Shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaƙi, sai an tasowa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan na yaƙi, sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin ɗaya, sai an tasowa ya tafi a ce wanga ga abin da shika herkasowa cikin minti kaza, wanga ga abin da shika herkasowa cikin minti kaza, to kuma sannan shi ce ya sayi, shi ce ya sayi.
To sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani ci gaba a manyan bangarorin rayuwa, duk da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin Bazoum.
A harkar ilimi ni na saran babu inda shugaba Bazoum zai ba ƙarfi irin harkar ilimi, amma ya bani kuma ya taɓa rufe shi, kuma ga alamu na an ka saran sai ya ko ina ranar saboda hanyar shi, sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓarɓara ta, saboda akwai kuɗin ƙananan yara da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara wanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na Muhammadu Isu, in ka haɗa su shidda dala ba su turo ba, ƙaƙama mutane likitoci da ƴan kujin azaba ɗaya sun ka ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya. Bangare na biyu na jinjina wa Bazoum da bai bi ta waccan gwamnati ba, ka tai cikin daji ka yanka hanyoyi, ka tai cikin yamai kai ta gada kana sauka kana gangaruwa, wagga aiki nashi a biyo babban hanya ta ƙasa ana bai da ita cikin aiki, shi na yarda da shi kuma na jinjina mai, kuma Allah ya taimaka mishi.
A cikin watan na Afrilu ne kuma matasa a Najeriya suka zafafa fafatukar ganin sun sami babban kaso a shugabancin ƙasar, musamman kasancewar an soma tunkarar shirye-shiryen zaɓen shekara ta 2023. Sagir Attahiru Bafarawa matashi ne ɗan shekaru 30 da ya karɓa wannan kiran ta hanyar neman tsayawa takarar gwamnan jihar Sokoto.
Jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders, na samu elders, na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina. The same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi, sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara, sun ka bani form na cewa gashi don Allah in cika, don suna ra'ayi da ni in tsaya takara. Duk yawancin su abun da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience don gwamnati da haka kasuwanci na private sector, to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa.
To sai dai kuma wasu matasan da ma masu fashin baki na ganin da saurare na Akaba.
Sunana Comrade Imran Muhammad Tsafe, na iya cewa tabbas lallai matasan Najeriya a shirye suke, kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki, saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi, in aka ce matashi idan zai yi, in ba zai yi ba zai yi ba. Dattawa, uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza, kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan kalubalen, wallahi babu mai iya tunkarar su kai tsaye in ba matashi ba.
Sunana Ali Gwanjo daga jihar Zamfaran Najeriya. Gaskiya halin da ƙasa ke ciki ba na ce matasa za su iya shiga harkan zabe ba ko wani abu, saboda halin da ƙasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa, yanda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan, suna son su yi amfani da matasan, ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa. Amma halin da ƙasan ke ciki yanzu, duk matashin da zai ce zai iya, gaskiya ba zai iya ba, kawai yana hwaɗe ne.
Sunana Honorable Abdulaziz Isa Silva. Ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan ƙarni da muke ciki. An riga an ɓata siyasa, an riga an ɓata ta da kuɗi. Ma damat kai ba ka da kuɗi ko kai ba da ɗan wani bane, abin kamar ba zai yi ba gare ka.
To kuma dai menene injinan Tura Ashir Sharif, shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya? Lokaci ya yi da za a ba matasa dama, su kuma su baiwa mara ɗakunya.
Duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a Najeriya. Ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabancin, tun daga kan marigayi Abubakar Tafa Balewa, ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabancin, irin nasarorin da suka sama. Sannan ka duba ta waɗannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zangon, za ka ga cewa za ka ga bambancin filale gashi ana ganin su.
A nan zo za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku kashi na gaba na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baballa ta kace kafafen yada labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisar dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punch Boss mai yada labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Rasha ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu wannan shekara. Sai dai kafafen yada labaran duka sun yi nuni ne da wata majiya da ta nemi a sakaya ta. Koriya ta Arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cin nahiya na ICBM, lamarin da ke zama barazana ga Amurka da kawayenta, wanda a cewar masana zai yi matukar wahala a lalata makami mai linzami na Pyongyang kafin ya cimma nahiya inda aka auna. A halin da ake ciki, Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Talata cewa tana shirin kaddamar da gwajin makamin ballistic ɗin mai cin nahiyoyi kamar yadda za ta harba shi da gaske, ba kamar yadda ta saba gwajin makamai a baya ba da ba shi da barazana sosai. Ministan ma'adinan ƙasar Burkina Faso ya musanta zargin da shugaban Ghana ya yi cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayyata na ƙasar Rasha da ba su izinin haƙan ma'adinai a ƙasar. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagner ta ƙasar Rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na jihadi. Ina ganin an ba su daman su haƙa ma'adinai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan aikinsu da za su yi, Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taro da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Yayin da ake mabiya addinin Krista ke ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan Kirismeti da sabuwar shekara, wata mata musulma Hajiya Ramatu Tijjani ta raba wa kiristoci marayu da matan da mazajensu suka rasu kayan abinci.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, a birnin Washington DC.